أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أولا يمتي نرانا الله دي أيو شاهد ذوات رمضان هجرة بوديدة ليهدو دا أربعين دبير وندي ذوديدة دا شرين دهدو ذوات أمكوكو ميلادية 2024 cikin tafsirin wannan littafin Allah madaukakin sarki. Har yanzu muna cikin suratu 7. Ajiya mun tsaya kan aya ta 49. Insha Allah ta'ala a yanzu zamu dora kan aya ta 50. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
نعم cikin umarni da Allah madaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya gaya waɗannan kafirai shine Allah ya ce kul ka ce in zalamtu idan na bace fa inna ma adillu ala nafsi to na bace ne ai a karan kaina zan cutar wa in ihtadaytu idan kuma na shiryu fa bima yuhi ilayya rabbi to da abinda ubangiji na yake min wahayi ne innahu sami'un hakika shi mai ji ne qarib kuma kusa yake. Mana Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya gaya musu cewa idan abin da yake kai bata ne, wanda suna yawan maganganun cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa abin da yake kai bata ne ba da shiriya yazo ba, to shine yake gaya musu cewa in dalaltu in ma bacewa nayi fa inna ma adillu ala nafsi to na bace ne a karan kaina ma'ana kaina zan cutar ba wani zan cutar ba, bace wanda nayi cutuwar a kaina za ta kare. Sannan wa inihtadaitu idan kuma na shiryu to fa bima yuhi ilayya rabbi to da abinda Allah ya min wahayi ne, da abinda ubangiji Allah madaukakin sarki ya min wahayi ne ya saukar na gaskiya na shiriya na bayani. Dan haka wanda yake nuna duk wanda ya bace to kansa ya cuta kamar yadda wanda ya shiryu kansa ya amfana. Sai ya ce innahu hakika ubangiji na sami'un mai ji ne qaribun kuma a kusa yake, mana Allah madaukakin sarki yana jin dukkan abin da bayi suke fada kuma yana kusa yana amsa kiran mai kira idan ya kira shi, kamar yadda yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, ana idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka ce to ni a kusa nake, ujibu da'wata da'i ina amsa kiran mai kira mai roko mai addu'a, idan ya roki Allah yana amsawa amma da sharadi falyastajibu li walyu'minu bi su amsa min fi imani da ni ko sa samu shiriya. A cikin Bukhari da Muslim hadisi ingantacce sahabbai na daga murya suna kiran Allah madaukakin sarki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku sassauta wa kawunan, ana ba sai kun daga murya kuna kwalawa kuna yi da karfi ba, domin shi zikiri inda aka ce ka daga murya anan zaka daga, inda ba ce ka daga murya ba to ba bukatar ka yi da karfi, sai kai gurgudan yadda zaka ji yadda kanka ko ma kai asirri idan gurin da aka ce ka sirrinta ne kamar a wajen sallah mutum ya tsaya yana karatu sallar azhar la'asar ana yin karatu ne a cikin sirri mutum zai karanta ba wai shiru zai yi ba ya dinga halatto da abin a zuciya a'a zai karanta baki yana motsa amma ba a ji ba wanda yake ji ila in kaga dama a ji aya daya ko kalma daya ko biyu to wannan kun ga sirrin tawa kenan haka nan zikiran da ake yi bayan sallah shi ma mutum yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 duk wannan ana yi ne a tsakanin mutum da ubangiji amma wuraren da ake daga murya a zikiri shine kamar talbiya yayin da mutum zai yi umara ko aikin haji idan mutum ya sanya ihrami ya je miqati ya dauniya to ana so ya dinga daga murya yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak anan so ake mutun yayi da karbi ko irin zikiri na zuwa idi mutun ya fito da safa zai je gurin idi to ana so ya tafi yana kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar walillahil hamd anan ba ana son mutum ya daga to in ba irin waɗannan gurare ba ba buƙatar mutum yayi da karfi sai manzo Allah ya ce wa sahabbai innakum la tad'una asamma wala ghaiba sani ba kwa kiran wanda yake baya ji kuna kiran mai ji ne Allah yana ji wala ghaiban ba kuma wanda baya nan bane Allah yana nan innama tad'una sami'an qariban mujiban manzo Allah ya ce kuna kiran wanda yake mai ji ne kuma makusanci kuma yana amsa addu'ar bawa yayin da ya kira shi to shine anan ita ma ayat ta cike da wannan sunaye guda biyu ko wannan sifofi na Allah guda biyu hakika Allah sami'un ne kuma qarib da haka yana jin abinda muke fada yana kuma ganin abinda muke aikatawa dan haka in bata nake kai to kaina na cuta in kuma shari'a ce to Allah madaukakin sarki da abinda yayi mun wahayi na samu wannan shari'a din dan haka abinda duk kuke fada din nan na cewa na bace ko na zo da bata ko kaza da kaza to abin zai koma ne zuwa gare ni in ma abinda nake kai bata ne balantana kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai shine gaskiya kuma shine addini kuma shine abinda Allah yake so sai Allah ya ce walau ta
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
الله يتي ولو ترى ذا ذاك غني إذ فزعوا يا يندسك فرجتا Allah ya ce fala faut ba wata mafaka ba wata mafita wa ukhizu min makanin qarib kuma an kama su daga wurin da yake kusa wa qalu suka ce amanna bihi mun yi imani da shi wa anna lahum mutanawish min makanin ba'id to ina samun imanin daga waje mai nisa wa kad kafaru bihi alhali tabbas sun kafirce da shi min qablu a gabanin wannan wa yaqdhifuna bil ghaibi suna jefa maganganu a bisa jahilci da rashin sani min makanin ba'id daga waje mai nisa wa hila bainahum an katange tsakanin su wa baina ma yashtahun da abinda suke sha'awa kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl kamar yadda akai wa kwatankwacin su irin su gabanin wannan innahum kanu fi shakkin murib hakika su sun kasance cikin shakka abin kokonto Allah madaukakin sarki yana fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ma wanda yake karatu walau tara da zaka gani ma'ana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai da kake jin karatu da zaka gani iz fazi'u yayin da suke firgita da zaka irin yanayin da suke ciki da kaga abun mamaki da kaga al'amari mai girma yayin da suke firgita anan wasu malamai sun ce yayin da za su bar duniya shine iz fazi'u yayin ma'ana da za su bar duniya to da zaka yadda suke firgita wasu malamai suka fassara da cewa anan abinda ake nibi da zaka gansu yayin da suke fitowa da kaburukansu za ka gansu cikin firgici da ban tsoro wasu malamai suka ce ana nibin da zaka gansu ranar tashin alkiyama yayin azaba daga Allah madaukakin sarki lokacin za ka gansu a firgice saboda yadda alkiyama za ta zo wannan shine yafi inganci kamar yadda Imam Ibn Kathir yake faɗa cewa والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة. وجانا ما في إنجتي أبدا أكيني في ذاك جنسو يا يند سكي برجتا ران التاشن القيامة. أنا ذا جنسم برجتا دومين القيامة إتتي الطامة الكبرى. إتتي بابا مصيبة ميجرما. إتتي ميبن صورو. ذاك الله ما أوكي كن سركي يسيب تاتا. دسيبو في دبند بان أشكن القرآن. دزاس سامتين يجت أولم ونرلانا. Allah ya kira ta da al-qari'a mai kwankwasa li annaha taqra'u al-quluba bi ahwaliha domin al'amuran da suke faruwa a cikin ta suna razana zukata Allah ya kira ta da al-ghashiya mai lullubewa domin ma'ana ranar zukata za su lullube za su tashi cikin tsoro cikin firgici kamar yadda Allah ya faɗa anan haka nan Allah ya sifata al-qiyama da cewa yawmun azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yau da nan da mutane za su tashi ga ubangijin talikai li yawmin azim rana mai girma Allah ya sifata ranar da cewa rana ce mai girma Allah ya sifata ranar da cewa ranar ba rana bace mai sauki musamman ga wanda ya saba wa Allah rana ce alal kafirin ghairu yasir rana ce ga kafirai ba rana bace mai sauki rana ce yawmun asir rana ce mai tsanani to duk wannan yana nuna mana irin tsanani da ban tsoro na tashin alkiyama to da zaka gansu a wannan yanayi ya kai mai karatu daga irin yadda suke cikin firgici da tsoro amma Allah ya ce fala faud ai fala mafarra lahum ba su da wani gurin gudu ranar ba inda za su iya gudu ba wani gurin da za su fake ba wata mashiga shi yasa a cikin addu'a musulmai mu'minai suke cewa Allahumma la manja wala malja minka illa ilaika Allah babu wani matsira ko wata mafaka daga gare ka sai dai wurinka Allah madaukakin sarki idan ka ji tsoron shi gare shi zaka koma yasa Allah ce fafirru ila Allah ku gudu kuma zuwa ga Allah anan duniya in ka ji tsoron abu guje masa kake duk abin da gani mai ban tsoro to guje masa kake yi sawa'un dabba ne ko mutum kana gudu da gurin amma shi Allah in ka guje masa gurin shi kuma zaka koma da meye ma'ana gujewa Allah ma'ana ka gujewa azabar Allah to za ka koma ne kuma zuwa ga Allah dan haka su a ranar ba su da wata mafaka ba su da wani gurin da za su koma wa ukhizu sannan an kama su min makanin daga wani waje qarib wanda yake kusa qarib ana suka ce ana nufin daga nan gurin tashin alkiyama sai zuwa wuta dan haka ba wani gab ba wani rata ba wani nisa daga nan sai zuwa ma'ana tashin sai zuwa shiga wuta daga filin tashin alkiyama wa qalu a wannan rana za su ce amanna bihi mun yi imani da shi damiri amanna bihi wanzu ka ce zai koma zuwa ga Allah ma'ana mun yi imani da Allah da mala'iku da littattafan Allah da manzannin Allah da haka mun yi imani wasu ka ce bihi zai koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar za su ce mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ko bihi ya koma zuwa ga alqur'ani a ranar za su ce mun yi imani da alqur'ani duka wannan ma'anoni da aka ambata duk ma'anoni ne wanda suna daukan juna duk wanda aka fassara da shi fassara ta yi a ranar waɗannan kafirai za su ce sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da Allah Allah ya ce walau tara ilil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim da zaka ga mujrimai kafirai suna masu kankan da kai sun kuyar da kansu wajen ubangijinsu يقولون سنة يا ربنا أبصرنا يا أبنجي يوفا من قليل إدم وسمعنا منجي فرجعنا نعمل صالحا إنا موكنون الله كدادا مزام عيكتا أيكي نقولي من تبتان ذا أبن داك فالآقا سياني وشيني أنا الله يكي شاو وقالوا سكتي آمنا به من إيماني لشي سألتي وأنا لهم التناوش سو إناما ذاس إسكام ونن إيماني ina ma za su iya samun wannan imani min makanin ba'id daga wuri mai nisa ta yaya imanin su zai karfu alhali ba su yi imani ranar da ya waje ba su yi imani ba tun anan duniya ya waje ba su yi imani su yi imani ba sai yanzu da alkiyama ta tashi suka ga azaba suka ga abin da aka faɗa to wannan imani ba zai amfani ba kenan imani mai amfani shine imanin da mutum yayi gabanin tashin alkiyama amma in alkiyama ta tashi to an je darul jaza la darul ibtila an je gida ne na sakamako a ranar sakamako ake bayarwa da sun yi imani a nan duniya da ya amfane su amma bayan sun je lahira ba zai amfane su ba shine wa anna lahum at-tanawush at-tanawush at-tanawul ma'ana ce ya za a yi a karbi wannan abu ko samu wannan abu anna lahum at-tanawush ta yaya za su sami imani alhali suna lahira sun bar duniya da aka sun nema abinda ba za su samu ba su malame suka ce ana abinda ake nufi sun neman da suke a dawo da su duniya su imani wannan ma ba za su samu ba kuma imanin anan ma Allah ba zai karba ba Allah ya ce wa qad kafaru bihi alhali sun kafirce da shi ma'ana sun kafirce da Allah sun kafirce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirce daga alqur'ani min qablu aitin gabanin wanda anan duniya sun karyata manzanni wa yaqzifuna bil ghaibi min makanin ba'id suna jefa magana da zato shine bil ghaibi suna jefa magana da zato min makanin ba'id da guri mai nisa suna jefawa annabi sallallahu alaihi wasallama magana anan duniya sun ce mai sihiri ne sun ce mawaki ne sun ce a'a bai da hankali da sauran maganganu munana da suka faɗa sun ƙaryata tashin alkiyama sun ƙaryata tashi bayan mutuwa sun ƙaryata komai suna cewa inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqinin mu kurin ba mu yadda ba wannan kurin zato ne ba mu yadda ba dan haka Allah ya ce wa yaqzifuna bil ghaibi min makanin ba'id sai Allah ya ce wahila bainahu za a kange tsakanin su wa baina ma yashtahun da abin da suke sha'awa ma'ana za a kange tsakanin su da wannan imani su malame suka ce an shiga tsakanin su da imanin domin me ba za a mai da su duniya ba lantana su imani imanin da suke a nan kuma ba zai amfane su ba wanda suka ce an kange tsakanin su daga komawa duniya domin ai kamar yadda muka ji a waccan aya rabbana absarna wa sami'na farji'na Allah ka mai da mu to Allah ya kange tsakanin su da wannan komawa ba za a dawo da sunan duniya ba domin me wannan lokaci ya riga ya wuce shine wahila bainahum wa bainama yashtahun kama fu'ila bi ashiyaihim kamar yadda aka yi waɗanda suke kwatankwacin su waɗanda suka gabace su min qablu tun gabani ashiyaihim ana nufin irin wannan jama'a domin labazan ashi'a sune mutanen da suka hadu akan fahimta ɗaya ko ra'ayi ɗaya suke magoya bayan abu ɗaya sai a ce shi'atu fulan to bi ashiyaihim ma'ana da irin waɗannan masu fahimta irin tasu to kamar yadda aka yi musu kenan innahum kanu haƙiƙa su waɗannan mutane wanda suka gabata din waɗanda Allah ya halakar sun kasance fi shakkin suna cikin shakka murib suna masu kokonto dan haka ba za su samu wannan ba yadda waɗancan ba su dawo ba su ma waɗannan ba za su dawo ba karkashin wannan aya wahila bainahum wa bainama yashtahun fassara mafi inganci shine abinda muka ambata an kange tsakanin su da abinda suke sha'awa na yin imani ba su ba yin imani da cewa a karkashin wannan aya ibnu abi hatim ya kawo wani hadisi ko wani asar wata kissa doguwa amma a hakika ba ta da inganci na cewa wani mutum daga cikin bani isra'ila Allah ya yi masa budi ya bashi dukiya da ya mutu wani dan shi ya gaje shi kuma dan batacce ne dan haka yana yin abin da ya ga dama na saban Allah da wannan dukiya da ƴan uwansa ƴan uwan mahaifinsa suka ga haka sai suka zo suka same shi shi wannan yaro suka yi mai fada suka zarge shi shi kuma ya ji haushi dan me za su yi mai fada sai ya saida wannan gidan daga inda yake ya hada kayan shi ya koma wani guri gaba daya ya ji ya gina wani gida ya zauna to yana zaune har ma'ana iska ko kuma kanshi ya zo masa na wata mace kyakkyawa mai kyau da haka da ta zo gurin sai take tambayar shi kai waye ce ni mutum ne daga cikin bani Isra'ila to wannan gidan na waye da wannan dukiya naka ne duka yace eh nawa ne ki kana da mata yace a'a ki to ya zaka jira dan rayuwa kai kadai ba mata ga gida ba mata sai ce da ina da ita amma ke kina da miji tace a'a yace to ko zan yi auren ki tace masa to ni dai tsakani na da kai yanzu daga nan inda muke magana da kai gida na yana gaba tafiya ce amma zuwa gobe kai guzuri ka je ka same ni to shine kuma tace masa da abin da za gani a hanya na ban tsoro kada ya tsoratar da kai da haka da gari ya waye ya guzuri ya kama hanya ya tafi har inda take yi je buga kofa wani matashi ya fito kyakkyawa mai dadin kanshi yace kai waye yace aini ne mutumin nan dan bani Isra'il to me ka zo yi yace a mai wannan gidan ce ta kira ni yace in zo za mu yi aure yace to kai gaskiya yace to a hanyar ka kaga abun ban tsoro yace eh na gani yace ba dan ta gaya min kada in ji tsoro ba da gaskiya na tsorata to me ka gani yace to na ga akwai inda naje ina tafiya naga wata kariya da bakin ta a bude sai ma'ana ta firgita ta yi tsalle tsalle sai gani ma'ana a bayanta ce kuma sai naga ga ƴaƴa suna fitowa daga cikin ta suna haushi to yace daga nan na wuce ta sai ta bada labarin ta irin abun da ya gani na ban tsoro har zuwa ƙarshe kuma daga baya abin da yazo ya faru da shi na halaka shi ita wannan mata din tace masa ita ba kowa bace a mutuwa ce dan haka ta karbi ran shi daga nan ya mutu shine ma'anar wahila bainahum wa bainama yashhud wannan asar garibi ne bai inganta ba kamar da Ibn Kathir ya ishara kuma ba shi ayat take nufi ba domin ana tashiwa a nuna cewa yadda aka shiga tsakanin wannan bawa da abin da yake so mutuwa ta zo ta shiga tsakanin su to haka ma'ana shine abin da Allah yake nufi da wannan aya to amma Ibn Kathir ya ce hadha asarun gharib wa fi sihhatihi nazar asar ne garibi kuma cikin ingancin shi akwai duba cewa ayat dai tana magana ne akan waɗannan kafirai waɗanda suka yi imani yayin da suka ga azaba kuma wannan imani ba zai amfane su ba wannan shine karshen suratu saba insha Allahu ta'ala a yanzu za mu shiga sura ta gaba ita ce suratu fatir bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli adnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
نعم wannan sura suratu fatir haka sunanta yake a cikin masahib qur'anai da suke a rubuce sannan da yawa ma cikin littafin tafsiri haka zaka gani sunanta yazo suratu fatir a cikin bukhari da sunan na tirmizi an kira ta da suratul malaika kuma bukhari zaga a kitabut tafsir yazo kanta ya ce suratul malaika haka nan imamu tirmizi an kira ta da suratu fatir saboda kalmar fatir da tazo a farkon aya farko a cikin wannan sura الحمد لله فاطر السماوات والأرض أنا كرنت سورة الملائكة سورة من دوبا آية فرقو تونن سورة تاكن شبيان حلتر ملائك جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى شيسا كرنت دونن سورة سورة مكية تاسوكا غبان هجرة كما ita ce sura ta 43 a jerin saukar surorin alqur'ani ta sauka bayan suratul furqan gabanin suratu maryam a adadin ayoyinta a gurin mutanen madina da sham aya 46 amma alisabin mutanen makka da kufa aya 45 a wannan sura suratu fatir kamar sauran surorin da suka sauka gabanin hijira jigon abin da suke karantarwa shine tauhidi tabbatar da kadaita Allah da bauta da tabbatar da cancantar Allah madaukakin sarki da bautawa da kore duk wani abin da yake na shirka sannan da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tabbatar da gaskiyar abinda manzon Allah ya zo da shi da ma abinda manzanni gabanin shi suka zo sura ce kamar yadda sauran surori da suke makkiya suke kawowa sura ce da take jaddada tabbatar da tashi bayan mutuwa da kuma tashin alkiyama da kuma gargadin mushrikai na kada su yadda abinda ya samu waɗanda suka gabace su ma zai iya samu wannan jigo da muke gani a cikin surorin da suka sauka kafin gabanin hijira saboda yawanci a lokacin abinda ake ta kiran mutane shine zuwa ga tauhidi mun riga mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wata al'umma da shirka ta yi katutu a cikin ta ana bautawa gumaka ba a san Allah ba to da haka tsawon wannan shekaru da manzon Allah ya zauna a Makka abinda ya ta kira kenan shi yasa duk ayoyin da suke sauka makkiya yawanci za ga abin da suke magana akai kenan tauhidi kadaita Allah bayan komawa Madina da manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam to anan zamu ga surori wanda aka saukar bayan hijira su kuma sun bi bada karfi wajen bayanin hukunce-hukunce wajen bayanin hukunce-hukuncen addini ka dau suratul baqara za ga tayi magana da yawa akan abin da ya shafi al-ahwal ash-shakhsiyya abin da ya shafi zamantakewa abin da ya shafi saki abin da ya shafi idda ta wanda aka saka abin da ya shafi iddar matar da mijinta ya mutu abin da ya shafi irin sallah hafizu ala salawati was salatil wusta in ka zo ali imran za ga ana maganar yaki musamman an yi maganar yakin badar da yakin uhud an yi bayanan su haka in ka dauki sauran surori har ka zo irin su tauba da suke magana kan abin da ya shafi zamantakewa tsakanin manzon Allah da waɗannan mutane da suke munafikai Allah ya dinga bayanin sifofinsu da yadda suke in ka dauki suratul ahzab da muka gama ita ma za ga hukunce-hukunce a cikinta suna da yawa ku yi kaza ku bar kaza ku kiyaye kaza haka in ka karanta suratul nur za ga wannan da yawa to wannan duk yana nuna maka cewa alqur'ani yana sauka ne gurgurdan bukata a lokacin kuma gurgurdan abinda mutane suke buƙatar a karantar da su da haka lokacin ana Makka babban abin da aka fi mai da kai shine abin da ya shafi tauhidi koya wa mutane kadaita Allah da bauta bayan an je Madina musulunci ya fara karfi ko yayi karfi to kuma ake ta tabbatar da hukunce-hukunce irin azumi ya zo ya sauka maganar sallah aka ƙara tabbatar da hukunce-hukuncenta abin da ya shafi zakka abin da ya shafi aikin haji duk waɗannan abubuwa kuma aka zo kuma aka tabbatar da su a cikin wannan shekaru to da haka wannan sura ita ma ta fatir ba ta fita daga jerin jigon abinda surori wanda suka sauka gabanin hijira suke karantarwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da alhamdulillah ya bude godiya da kirari sun tabbata ga Allah fatiris samawati mahalicin samai wal ardi da kasa ja'ilil malaikati wanda ya sanya mala'iku rusulan suna manzanni wuli ajini hatin ma abu tafi kafikai masna bibiyu وثلاثة دا أكو أكو ورباعة دا هرودو يزيد في الخلق ما يشاء ينكار أبند يجدا ما أتكن هلتا إن الله حقيقة الله على كل شيء قدير أكن دكم قومي ما يكوني وبنجي الله ما أوكي تنفركي الحمد لله قوديا دا يبو سنتبتا غا الله قوديا da yabo sun tabbata ga Allah mana Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanta a godewa shine wanda yake da sibobi na kamala sibobi na yabo wanda sun tabbata ga Allah madaukakin sarki fatiris samawati mahalicin sammai kalmar fatir tana nufin mahalici a yawanci malaman tafsiri karkashin wannan aya sukan kawo a abinda yazo daga mujahid daga abdullahi dan abbas yana cewa kuntu la ajri ma fatiris samawati wal ard abdullahi dan abbas yana cewa na kasance ban san ma'anar fatiris samawati wal ard ba saboda kalmar fatir din kamar bakuwar amfani ce a gurin su kamar ma'anar ta ba a cika amfani da ita ba da aka yi ce ban gane me ake nufi da ita ba hatta atani arabiyani sai da wasu mutanen ƙauye guda biyu suka zo min yaxtasimani fi bi'rin suna husuma akan wata rijiya suna jayayya wannan yana cewa tashi ce wannan yana cewa tashi ce sai ɗayan yace ana fatartuha ai ana bada'tuha ni ne na fara yin ta sai yace to shine ma'anar fatiris samawat da haka cikin kalmar fatiris samawat tana nufin Allah ya halicci sammai da kasai ba tare da ya ga irin wannan sura da irin wannan kamanceceniya a gurin wani ba halittar da Allah ya ta sammai da kasai ba kwafa Allah ya ba kisa Allah ce badi'u badi'u samawat domin ma'ana kalmar albid'a shine abinda ya zama sabo ba san shi ba sai Allah ce badi'u samawat ubangiji shine ya kirkire halittar sammai da kasai ba tare da ya gani a gurin wani ba ba tare da ya dau sample ko ya kwaikwaya a gurin wani ba to haka nan ba fatiris samawat da haka wannan halitta ta sammai ni'ima ce gare mu da Allah ya halicci sama ni'ima ce gare mu sannan da ya halicci kasa ita ma ni'ima ce gare mu to sai Allah yake gaya mana mahaliccin wannan sammai da kasai shine wanda alhamdulillah yabo da godiya da kira da suka tabbata gare shi ma'ana kamar ana tana maka wannan ni'imomi da waɗannan abuwa da Allah yi babu ko shakka Allah ya cancanta a gode masa dan me shine mahaliccin sammai da kasai sannan ja'ilil mala'ikati wanda ya sanya mala'iku mala'iku bayi ne daga cikin bayin Allah Allah ya halice su daga haske kamar yadda hadisi yazo an halice annabi Adam daga turbaya an halice aljanu daga wuta an halice mala'iku daga haske waɗannan mala'iku bayi ne na Allah da mala'iku da annabawa da manzanni da mutane da aljanu duka bayi ne na Allah ba wanda yake Allah madaukakin sarki duka bayi ne na Allah to waɗannan mala'iku Allah ya halicce su da yawa kuma suna da ayyuka daban-daban kowane rukuni ko kowane mala'ika akwai abin da Allah ya dora masa akwai fitattu wanda sunan su ya zo a cikin alqur'ani kamar jibril kamar mika'il kamar ma'ana a wanda suka zo a hadisi irin israfil wanda manzo Allah yake cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil to waɗannan sunayen su ya zo a cikin hadisi ko alqur'ani sai kai imani da haka waɗanda baka san sunan su ba shikenan sai ka tafi akan haka kai imani dai akwai su kamar yadda Allah ya faɗa kamar inda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya waɗannan mala'iku ba a gaya mana sunayen su ba to ba buƙatar sai ka gano meye sunayen su tunda haka Allah ya faɗa guda takwas to ka tsaya anan da sauran wurare da Allah ya faɗi mala'iku da irin ayyukan da suke yi to Allah yana son ya sanya waɗannan mala'ikun rusulan su ne manzanni galibin malaman tafsiri suka ce manzanni anan tsakanin shi da annabawa Allah yana aiko su kawo saƙo gurin annabawa kamar yadda muka sani mala'ika jibrilu shine jagoran mala'iku masu kawo saƙonni kusan ma shine yake kawo wani saƙo daga wajen Allah zuwa ga annabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara ganin mala'ika a garin Makka yana cikin kogon Hira ya kadaita yana bautawa Allah lokacin ba ya mai wahayi ba da haka ya kadaita sai malaika jibril yazo mai manzo Allah ya ganshi yucin da manzo Allah ya ban kogon girai koma gida yake cewa nana Khadija ga abin da ya gani yake cewa amma ina tsoron abin da zai same ni sai take cewa ubangijinka bazai wulakanta ka ba ta fadi kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam irin na taimako irin na sada zumunci irin na taimaka wanda bai da shi sannan ta dauke shi ta kai shi gurin wani dan faffanta tace ka ji domin shi wannan dan faffannata shi malami ne ya karanta littafan annabawan da suka gabata irin ma'ana ka ce at-taura da littafan yahudu da injila da haka yana da kamar fahimta tace je da shi tace ka ji abinda wannan dan uwanka yake faɗa manzo Allah ya ce naga kaza sai ya ce wannan abin da ka faɗa shi ne mala'ikan da yake zuwa wa annabi Musa kun ga taya aka yi ya gane saboda ya karanta littafan wanda suka gabata kuma wanda yake nuna cewa mala'ika shi ne yake zuwa wa annabi Musa da saƙo da haka ya ce irin mala'ikan da yake zuwa annabi Musa ne sai ya ce ina ma ina da ƙarfi lokacin da za a kore ka tun a lokacin da ya manzo Allah za a fitar da kai manzo Allah ya mamaki ce yanzu ni za a fitar da garin Makka ke kware ku yace ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ba ce an cutar da shi wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suke cewa waɗanda manzo Allah ya samu ba za a kira su ahlin fatara tsantsa ba wannan yana cikin dalilai suka ce domin ai ga wannan tun gaba na aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya manzo Allah cewa ba wanda zai zo da abin da ka zo da shi sai an cutar da shi ce ina ma ina da ƙarfi yanda za a fitar da kai da haka ishara ta cewa akwai sauran furfushin abinda annaba suka zo da shi akwai sauran furfushin addini na gaskiya shi sa akwai mutanen jahiliya da manzo Allah ya ce ya gansu a wuta Amr ibn Luhay manzo Allah ya ce ya gansu a wuta kuma Amr ibn Luhay din nan manzo Allah bai riske shi ba saboda akwai farfashin akwai wasu mutane da ake kira hunafa su tun kafin zuwa musulunci ma ba sa bautar gumaka ko ba su yarda da bautar gumaka ba kuma suna kira zuwa ga kadaita Allah to suna cewa wannan dalili ne na cewa waɗannan ba za a kirawo su a ahlul fatara ba dai ita kalmar fatara ahlul fatara ba wai sharadi bane a ce wanda ba aiko wa annaba ba wanda ma musuluncin bai je masa ba inda za a kaddara akwai wanda yana rayuwa inda bai san da wani abu musulunci ba ba wani abin da ya taba zuwa mai mukaddara inda akwai to zai iya zama shiga cikin ahlul fatara lamarin shi yana wajen Allah madaukakin sarki lamarin shi idan ya mutu yana wajen Allah madaukakin sarki to dan haka mala'iku sune yan aiki tsakanin Allah da bayi a tsakanin Allah da annabawa sukan zo da sura daban-daban inda ya tabbata mala'iku na iya canzawa ya tashakkalun mala'ika jibril ya zo a sibar wani mutum mai farin kaya mai bakin gashi kamar da sayyidina Umar yake faɗa shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi asaru safari wala ya'rifuhu minna ahad yazo yi wa manzo Allah tambayoyi karshe manzo Allah ce ya Umar atajri man sa'il qala Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum mala'ika jibril ne yazo dan ya karantar da ku addini kun ga yazo a sifa ta wani mutum haka suka ganshi mala'ika jibril yana zuwa a sifa ta dihiyatul kalbi wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutum ne da Allah ya bashi kyau har Ummu Salama wata rana na manzo Allah ya shigo gida yace na ga dihiyatul kalbi a gurinka manzo Allah ya ce kin ganshi tace na ganshi yace to ba shi bane mala'ika jibril ne da haka yana zuwa irin wannan kamannin yana kuma iya zuwa a sifa shi ta mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mala'ika jibril sau biyu a sifar da Allah ya halicce shi da ita yana da fuffike guda 600 kowane fuffike ya toshe sasannin sammai gaba daya to dan haka waɗannan mala'iku bayi ne na Allah suna gudanar da abin da Allah ya umarce su to Allah ya sanya su Allah shine mai sanya mala'iku rusulan ma'ana alhamdulillah ja'ilil mala'ikati godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mala'iku rusulan suka zama manzanni uli ajri hatim ma abuta bi kafikai wanda ya nuna halittar mala'iku suna da fiffike ibnu kasir yace ya tatayyaruna biha ko yatiruna biha suna tashi da wannan fuka-fukan ليبلغوا ما عمروا به سريعا dan su isar da abin da aka ce su isar cikin gaggawa haka wannan aya take gwadawa suna da fikafikai sai Allah ya ce masna biyu ma'ana minhum mallahu janahani cikin sa akwai wanda yake da fifike biyu wa minhum mallahu salasa akwai wanda yake da guda uku shine wasulasa akwai kuma ruba wanda yake da guda hudu akwai kuma wanda yake da fiye da haka kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril yana da fifike guda 600 kaga ya wuce biyu ya wuce uku ya wuce hudu shine Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da yaso a cikin halitta wasu malami suka ce ma'ana yana ƙara abin da yaso a cikin halittar mala'ikun shine wasu zai ba su fikafikan da yawa wani biyu wani uku wani hudu wani kuma wani adadi da Allah ya ga dama suka ce shine ma'anar yazidu fil khalqi ma yasha ma'ana yana ƙarawa dangane da halittar mala'iku abin da ya ga dama wasu malaman tafsiri suka ce a nan yazidu fil khalqi yana ƙarawa a cikin halittar da Allah ya ma yasha abin da Allah ya ga dama shi suka ce in Allah ya ga dama sai ya halicce mutum sai ya ƙara mai kuma da wasu abubuwa kaga an yi mutum kuma ya zama kyakkyawa an ƙara mai da kyau ko an yi shi kuma an bashi da murya mai kyau kamar yadda wasu malami suka fassara ma'ana yazidu fil khalqi ma yasha ay hasana sawt sai Allah ya bashi murya mai kyau gashi an yi halittar kuma Allah ya ƙara mai da wannan baiwa ko wani abu da Allah zai ƙarawa bawa duk Allah yana yi wannan yana nuna ikon Allah iko ne cikakke kuma yana yin abin da ya ga dama shi sai Allah ya ce innallaha ala kulli shay'in dukkan komai da ka sani Allah qadir mai iko ne babu wani abin da zai gagare Allah madaukakin sarki to Allah mai wannan sifofi mahaliccin sammai mahaliccin kasai wanda ya samar da mala'iku ya halicce su ya mayar da su manzanni ya ba su fikafikai wasu guda biyu wasu guda uku wasu guda hudu sannan wanda yake halitta kuma ya ƙara abin da ya so akan halittar Allah mai wannan sifofi to shine wanda alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata gare shi ma'ana shine wanda ya cancanta a yaba shine kuma wanda ya cancanta a gode masa da haka godiya ta tabbata ga Allah a farko kuma ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a ƙarshe sai Allah ya ce mai
la yaftahi Allahu lin-nasi lir-rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim
Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi mir-rahmatin abinda Allah zai bude Allah baya bude wata rahma ga mutane ko kuma abinda Allah ya bude na wata rahma ga mutane fala mumsika laha babu wanda zai sai rike ta wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda sai saki wannan abin kuma bayan Allah ci ga wani ya saki wannan abu huwa al-aziz Allah ne mabuwayi al-hakim kuma mai hikima gwani mai iya halitta anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa duk abin da ya ga dama shi yake kasancewa abin da Allah bai so ba zai faru ba kuma ba mai bada abin da Allah ya hana kuma ba mai hana abin da Allah ya bayar kamar yadda ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya juya daga sallah yayi sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wannan ya tabbata manzo Allah yakan yi wannan idan ya juya daga sallah ma'ana in yi sallama sai ya ce la ilaha illallah ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah la wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu godiya da kirari da yabo duk na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan dukkan komai sai ya ce allahumma ya Allah la mani'a lima a'tai ba mai hana abin da ka bayar wa la mu'tiya lima mana't ba mai bayar da abin da ka hana wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd ma abokin wadata da arziki wannan ba zai amfani a wajenka ba ma'ana ba shine abin da zai yi amfani ba. To mahallu shahid anan cewa lama ne alima atai. To abinda Allah yake tabbatarwa cikin wannan aya kenan cewa ba mai bada abinda Allah ya hana. Ma yaftahi Allahu linnas. Abinda Allah zai bude wa mutane min rahmatin na rahma. Kalmar rahma kalma ce mai girma mai fadi. Ta hada dukkan wani abinda Allah yake jikan bayi da shi. Iska da muke shaka rahma ce. Ruwan sama da yake sauka rahma ne. Allah ya kira shi da rahma, wa huwa allazi yunzilu al-ghaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata. Allah ya kira ruwan sama da rahma. Haka nan aiko annabawa rahma ne. Wa ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbika. Da haka aiko manzanni rahma ne. A wannan haske da muke gani rahma ne. Duhu da zai zo mu shiga mu kwanta mu sutirta jikinmu rahma ne. Lafiya da Allah ya bamu rahma ce. Ji da Allah ya bamu rahma ne. Abinci da Allah ya bamu rahma ne. Haka nan dabbobi da Allah ya bamu da wanda ake ci da wanda ake amfani da su duk rahma ne. Da haka lafazi ne ga mamme. To ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin. Allah ba zai bude wa mutane wata rahma ba. Babu wata rahma da Allah ya bude wa mutane. Idan Allah ya bude fala mumsika laha, ba wanda yake riki. Ba wanda yake riki. Wannan su ake kai imani da wannan. Ka sanya shi a cikin zuciyarka, ka mai da shi dahir tabbatacce. In Allah ya bude rahma ba wanda yake riki. Sannan wa ma yumsik. Abinda kuma Allah ya riki, fala mursila lahu min ba'dihi. Ba wanda yake saki wannan abu kuma bayan Allah madaukakin sarki. Da haka Allah ne yake bayarwa, Allah ne yake hanawa. Da haka ku sani ba ku da iko a cikin dukkan abin da Allah ya halitta. Allah ne mai iko akai. Ko da kaga kana da iko kan wani abu, to wannan ikon naka daga abin da Allah ya baka ne. Kuma ragaggen iko ne, domin akwai lokacin da kana gani baka da iko kan abin. Shi yasa duk ikon da yake da shi kan abu, to ka sani ikon da Allah yake da shi kan abin da kanka ya fi wannan. Wata rana Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, ya daga bulala zai dake wani bawon shi. Sai ya ji daga bayan shi ana cewa ka sani ya kai dan Mas'ud, Allah yana da iko a kanka fiye da yadda kake da iko a kan wannan bawon. Ku duba fa ya daga, kaga kamar kurin bugawa zai yi. Sai manzo Allah ya ce to ikon da yake da shi na ya buga din, to wanda Allah yake da shi a kan shi ya fi wannan. Da haka duk wani iko da yake da shi akan wani abu da kake ganin naka ne, kana iya juya shi yadda ka ga dama, to ikon da Allah yake da shi akan ka yafi wannan. Ba wani abin da ya gagare Allah. Kuma babu wani abin da Allah zai yi nufi ya faru wani iya dakatar da abin. Babu wani abin da Allah ya hana da wani zai iya bayarwa. Da haka komai zaka nema ka nema a gurin Allah. Komai zaka nema ka nema a gurin Allah dan shi ne mai bayarwa. Kuma shi ne mai iko a kan wannan. Sai Allah ya ce wa huwa al-aziz, Allah ne mabuwayi. Al-aziz mabuwayi, saboda buwaye shi in ya rike ba mai bayarwa, saboda buwaye shi in ya bayar ba mai hanawa. Ba kuma wanda yake da wannan sifa sai Allah. Duk wani wanda ka sani to izza shi da yake da ita ba ta kai wannan ba. Izza ce ragaggiya, kuma akwai wani mai iko ko mai izza a kan shi. Dan haka Allah shi ne al-aziz mabuwayi, al-hakim kuma mai hikima. Mun ji cewa yana bayarwa ba mai hanawa, yana hanawa ba mai bayarwa, to kuma duka Allah yana yi bisa hikima. Babu wani abin da Allah yake yi babu hikima. Kila ba lalle kai ka gane hikimar ba, amma a gurin Allah akwai hikima. Rashin lafiya da zaka yi akwai hikima. Rashi da zaka yi akwai hikima. Samu da zaka yi akwai hikima. Da Allah ya kyale ka akwai hikima. Komai abin da Allah ya yi akwai hikima. Hakim ne. Sannan kalmar al-hakim kuma tana daukan gwaninta. Ma'ana a cikin al'amuran Allah akwai kwarewa matukar ta ƙarshe. Ba wani abin da Allah zai wani ya zo ce wannan abin ba daidai bane, ko ce da an yi kaza kaza ne. A yadda Allah ya shi dinnan, to Allah madaukakin sarki hakimun ne, gwani ne cikin duka al'amuransa. Da haka ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki, ku sani cewa shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi ne mai yin abin da ya ga dama. Da haka ku roƙa a gurin shi, kuma koma gare shi, ku mai da lamarin ku zuwa ga Allah madaukakin sarki. Daga nan sai Allah ya ce mai
ya ayyuhan الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
في أكي كرا زواغ متاني قبات أيا يا أيها الناس يا كو متاني اذكروا نعمة الله عليكم kutina ni'imar Allah madaukakin sarki kutina ni'imomin Allah madaukakin sarki alaikum akan ku hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum minas sama wal ard da yake azurta ku daga sama da kasa la ilaha illahu babu wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi fa anna tu'fakun to yaya ake juyar da ku mana bayan Allah ya tabbatar mana da ikon sa da halittar samai da halittar kasa da samar da mala'iku da ikon shi na bayar da abu da ikon shi na hanawa sai kuma Allah ya kira mutane gaba daya ya shiryar da su zuwa ga kadaita shi ce ya ku mutane ku tuna ni'matallahi alaikum ni'imomin Allah ni'matallah lafazi ne didda mufrad ne amma mudaf ne an raba shi zuwa ga ismul jalala fa ya ummu jami'a ni'matallah sai hadi dukkan wata ni'imar da Allah yi ku tana dukkan ni'imomin da Allah ya muku wanda daga ciki akwai halittar ku akwai shayar da ku akwai azurta ku shi yasa ce hal min khaliqin ghayrillah akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum minas sama da yake azurta ku daga sama wal ardi da kasa akwai wanda yake sokar da ruwa wanda ba Allah ba akwai mai fitar da tsirrai wanda ba Allah ba waɗannan abuwa duk mushrikai ba sa jayayya da shi to ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku dan haka me ake so la ilaha ku sani babu abin bautawa bisa cancanta illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki wanda shine ya halici waɗannan al'amura wanda shine ya muku waɗannan ni'imomi to fa anna tu'fakun yaya ake juyar da ku bayan wannan bayani bayan wannan hujja mabayyaniya kuma ku zo kuna bautawa gumaka da wasu abubuwa ta yaya ga abuwa a fili da haka kira ne da Allah madaukakin sarki yayi zuwa ga kadaita shi da kuma tuna ni'imomin Allah babu shakka in dan adam yana tuna ni'imomin da Allah ya masa to ba zai kangarewa Allah madaukakin sarki ba domin koyaushe kamar yadda muka yi bayani a karatun mu na baya duk inda mutum ya juya ya je dawo cikin ni'imar Allah yake ba ran da mutum zai fita daga ni'imar Allah koda yana cikin azaba ta wani bangare to wani bangare cikin ni'imar Allah yake idan bai da lafiya to ai yana cikin ni'ima ta gani yana cikin ni'ima ta ji yana cikin ni'ima ta magana yana cikin ni'ima ta iyaye da Allah ya bashi ta ƴan uwa da Allah ya bashi ta gari da Allah ya bashi ta tufafi da Allah ya bashi duk waɗannan ni'imomi ne na Allah kwada haka duk dan adam inda ya juya ya je ya dawo cikin ni'imar Allah yake to sai Allah ya ce ku tuna wannan ni'imomi na Allah da ku sani ba mai yin halitta wanda ba Allah ba da zai iya azurta ku daga sama ya saukar da ruwa ruwa din na arziki ne ba karami ba sannan ya ga kasa ya raya ta bayan takika shi ba wanda yake yin wannan sai Allah da haka shi kadai ya cancanta a bautawa shi sai Allah ya ce fa anna tu'fakun to yaya ake juyar da ku ake batar da ku bayan wannan hujjoji bayyananno ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da abin da baya so ya Allah muna roƙonka duk wanda yake da bukata ta alkhairi ka biya masa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda yake cikin damuwa ya Allah ka yaye masa Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya ka ba mu arziki da albarka a wannan kasar tamu ƴan uwanmu musulmi da suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ka ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da matan mu da duk wanda suka ga gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan baye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin